إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana safiya ta alhamis a yau muna safiyar 1 ga watan jumadil ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 23 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 10 a cikin karatun mu na littafin zahiratu dafil iman wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad salihul munajjid Allah madaukake sarke mishi rahama a wannan masallaci mai albarka nan masjidu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar sarki Dulwanu Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya karshen lamba ta 17 daga cikin abubuwan da malam ya kawo mana wanda suke alamomi ne na raunin imani shine adamu istishari almas'uliyati fil amal li hadha ad-din mutum ya dinga jin cewa nauyin taimakawa wannan addinin da ya hada shi ba wata mas'uliya bace akan shi idan ana maganar taimakon addini ya dinga jin cewa nauyi ne akan suwana da suwana da suwana shi banda shi so wannan alama ce ta cewa imanin shi yayi rauni domin inda imanin shi yana da karfi yadda ya kamata da babu abin da zai zama damuwarsa a duniya kamar yaya zai iya tallafa ma addinin nan saboda haka in yana da dama ta kowace fuska yana da daman da zai iya tallafa mu addini ba zai yi wasa ba Allah ya sa mu dace za mu tashi insha Allah ta'ala akan lamba ta 18 a kafin mu ci gaba da karatu akwai rasuwa da aka yi wa wato wannan masallaci da kuma wannan unguwa baki daya na wato matar kanin shi Alhaji Shehu wato Alhaji Mu'azu Shehu wanda Allah ya mata rasuwa a jiya kenan ko to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya saka makoncinta Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare ta Allah madaukakin sarki ya alkinta mata bayanta muna mika ta'aziyya zuwa ga mijinta da ƴan uwanta da dukkanin dangi baki ɗaya da al'umar wannan masallaci gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya musu rahama ya gafarta musu abu na biyu shine mu kan mu muna buƙatar addu'a bisa ga rasuwa da aka yi mana wanda wan mahaifin mu da suke uba ɗaya da shi ya rasu a shekaran jiya muna fatar ɗan uwan san ya cikin addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka makoncin shi shima Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mamatan mu baki ɗaya malam yake cewa wa mimma zahiri na daga cikin alamomin da mutum zai gane imaninsa yayi rauni shine alfaza'u wal khawfu inda nuzulil musiba ya zamana mutum yana da yawan firgici da yawan tsoro a duk lokacin da musiba ta faru
aw huduthi mushkilatin ko wata mushkila wata matsala ta faru da shi ya zamana yawan tsoro da yawan damuwa yana shiga zuciyarsa to alama ce ta raunin imani domin akwai abin da zai tare ma mutum wannan yawan firgici da tsoro a lokacin da wani abu ya faru da shi shine imani da kaddara yadda da kaddara lokacin da mutum yayi imani da kaddara ya kuma yadda cewa babu wani abin da zai same shi a duniyar nan face bisa kaddarawan Ubangiji abin da ya riga ya wuce masa ya wuce wanda zai zo nan gaba kuma bayi da iko akan shi wannan zai sa duk lokacin da musiba ta same shi zai samu saukin yanayi zai samu saukin yanayi lokacin da musiba ta same shi saboda haka ba za ka ganshi yana yawan firgici da yawan shiga damuwa da yawan shiga wato tsoro akan lokacin da wata musiba ta same shi ba dan yayi imani cewa firgicinsa da damuwansa da yawan tsoransa ba shi zai hana abinda Allah ya kaddara ya iso zuwa gare shi ba abinda Allah ya kaddara mishi zai iso zuwa gare shi ko yana so ko baya so ko ya mishi dadi ko bai mishi dadi ba duk abinda Allah ya riga ya kaddara mishi dole wannan abin zai iso zuwa gare shi to saboda haka mallam yace wannan alama ce daga cikin alamomin da mutum zai gane imaninsa fa yayi rauni shine in musiba ta same shi ya dinga yawan firgicewa yana yawan tsoro lokacin da musiba ta same shi mallam yace fatarahu murta'id al-fara'is zaka ganshi murta'id al-fara'is ay shadid al-khawf wal-faza'i wal-ittirab zaka ganshi yana da yawan tsoro da yawan damuwa da yawan firgici da yawan razana lokacin da musiba ta faru sharidal zihni zaka ga yana yawan fita daga hayyacinsa faqadanu lintibahi kenan yana yawan fita daga hayyacinsa daga musiba ta faru shikenan ya rikici lissafinsa ya wargaje kenan shakhisul basari ya tsaida idansa kyam idansa ko iya kyafta ido baya yi saboda tsaban firgici da damuwa sannan muhtallat tawazun wato yanayinsa tunaninsa ya rikice baya iya auna abubuwa saboda musiba ta same shi baya ma iya gane kaza mai kyau ne ko mara kyau ne ya haru fi amrihi indama yusabi bimulimmatin aw baliya yana yawan rikicewa saurin rikicewa a duk lokacin da aka jarabe shi da wani abu mai radadi wani abu mara dadi ko aka jarabe shi da wata jarabawa fatangalika fi ainihi al-makharij duk wata mafita sai idanunsa su rufe ya kasa gane mafitan ma duk wata mafita da za a nuna masa ba zai iya ganewa ba watarkabuhul humum matsaloli da damuwa su yi masa hawan kawara su hawo kan shi daya bayan daya fala yastati'u muwajahatal waqi'i bijananin thabit baya iya fuskantar wato abinda yake faruwa da shi bijananin thabit da zuciya mai karfi wa kalbin kawi ko zuciya mai karfi wa hadha kulluhu bi sababi da'fi imanihi wannan duk ya faru ne saboda raunin imaninsa walau kana imanuhu qawiyan lakana thabita inda imaninsa na da karfi da ya zama tabbatacce tsayayye mai iya jure musiba lokacin da ta same shi wala wajaha a'zamal mulimmati wa aqsal baliyati bi quwwatin wa thabatin da kuma ya iya fuskantar mafi girman ladadi da mafi wato ainifin bushewan jarrabawa da karfi da kuma tabbatuwan zuciya to wannan alama ce ta raunin imani domin in har mutum yayi imani da kaddara cewa duk abin da Allah ya kaddara masa zai zo wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilhu illa biqadarin ma'lum Allah ya ce babu wani abu face taskan wannan abun yana hannunmu kuma ba ma saukar da shi sai bisa wata kaddara sananniya mutumin da yayi imani da Allah cewa duk abin da zai faru da shi ne da izinin Allah to lokacin da musibar nan ta same shi damuwar za ta yi sauki zai zamana rikice wanda zai yayi sauki saboda ya san cewa dama damuwar da ta same shi kuma za ta same shi ne bisa kaddaren Allah sannan idan mutum ya dauka ma kansa cewa shi kullun duniya za ta tafi masa garariya garau ba matsala to wannan duk lokacin da musiba ta iso zuwa gare shi zai sha wahala zai sha wahala dan in dai ka dauka duniya za ta tafi maka smooth yadda kake bukata a miƙe to ka yau da kanka wata ran duniya za ta baka mamaki zaka gane oh ashe tunanin da kake yi din nan fa bacci kake yi bacci kake yi domin idan ka dauki duniya mafi girman darajar mutane a wajen Allah sune annabawa amma su karin kansu annabawan duniya bata tafi musu a miƙe yadda suke so ba sun shiga damuwa wasu sun yi kuka wasu sun ciza yatsa akan damuwoyi da matsalolin da suka fuskanta a rayuwar duniya Allah yana ba mu misali a cikin Al-Qur'ani yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum Allah ya ce wai shin kuna tsammanin haka kawai za a busa kaho kawai a ce ku tashi ku tafi aljanna abinda ya faru da waɗanda su gabace ku bai faru da ku ba masathumul ba'sa wa dharra Allah ya ce cututtuka da talauci ya shafe su wa zulzilu an girgiza su hatta ya qula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da ta kai ga manzan cikin su da shi da ɗan uwansa masu imani suna buɗan baki suna ce wai kan yaushe ne taimakon Allah nan zai zo ba matsala ta faru mafita a koma wajen manzan ba to shi ma manzan tambaya yake yaushe taimakon Allah zai zo kaga ko ai matsalan ta yi yawa damuwar ta yi girma Allah sai ce da su ala inna nasrallahi qarib ku yi hakuri nasaran Allah tana nan tafi Allah zai kawo muku taimako nan ba da jimawa ba mafi girman halitta a cikin annabawan gaba daya kaf shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka ga rayuwa ce wacce take cike da jarabawa iri da kala jarabawoyi iri da kala nan da nan can da can Allah ya jarabe shi da mutane Allah ya jarabe shi da yanayi na rayuwa cikin babu Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace mukan ga jaririn wata guda uku kwana 60 a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kunna wuta da sunan za a daura tukunya ba da me kuke rayuwa tace al-aswadani bakin dabino da bakin ruwa shine abincin da ake rayuwa da shi to kaga wannan gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama kaga karshen jarabawa da mutum zai fada a rayuwa a yanzu a ce abinda zai ci shi da iyalansa babu kaga wannan jarabawa ce ballantana har a ce an yi wata biyu kwana 60 a jere cur babu abincin da za a ci a gida sai dai a ci da bino a sharuwa amma na farko shi mijin yayi hakuri kaga na farko kenan imani da kaddara na biyu su matan sun yi hakuri ba wacce ta yaji tace wallahi ba za ta iya zama ba dukansu sun yi hakuri su ma me yi tasiri a zukatansu suka yi wannan wato jarumtan ba wai ba sa jin yunwa bane su din ba me ya jawo shine imani da kaddara da yadda da cewa dukkanin abin da ya faru ne da izinin Allah sun yi imani cewa Allah yana sane da halin da suke ciki muna ganewa ko sun yi imani cewa Allah yana sane da yanayin da suke ciki sun yi imani da haka to shi yasa Malam Uthaymeen Allah ya mishi rahama yake cewa idan musiba ta same ka to ka tuna da wasu abubuwa guda uku game da Allah idan har wannan ba su saka ka samu nutsuwa kai imani da kaddaren Allah ba to baka da rabo abu na farko ka tuna cewa shi Allah alimun bi ahwali ibadi yanayin da kake cikin nan kafin ka shiga ya san zaka shiga muna fahimta ku yanayin da kake cikin tun kafin ka shiga yanayin Allah ya san cewa zaka shiga na farko kenan to wani zai ce to me yasa tunda Allah ya san zan shiga to me yasa ya shigar da ni ciki sai ce ka sani kuma ce wa Allah hakimun fi ma yaqdihi wa yaqdiruhu duk abinda Allah ya kaddara duk abinda Allah ya zaltas akwai hikima a ciki Allah ya san zaka shiga cikin musiba ya barka ka shiga akwai hikima a cikin musiba na uku mafi girma kuma shine ka tuna cewa annallaha rahimun Allah mai tausayi ne arhamu minal ummi bi waladiha Allah ya fi tausayin bayansa sama da yadda uwa ke tausayin danta. Yanzu idan uwa ta ga musiba zai afka ma danta, za ta bari ya same shi? Ba za ta bari ba. Amma duk tausayin da uwa ke ma danta ba ita ke goya shi a baya ta kai shi wajen likita ta danne shi a mishi allura ba, ba ta san cewa alluran da zafi ba, tana ganin shi yana kuka yana tsalle-tsalle, amma za ta danne shi. In ta gagara ma ta nemi taimakon wasu su danne shi, wannan ya danne hannunsa, wannan ya danne kafansa, damuwanta a yi mishi me? A caka masa abin da ta san da zafi, a yi mishi allura. Amma me yasa? Tana da hikima a cikin a yi mishi allura. Ta san cewa akwai abin da zai biyo bayan alluran da za a yi mishi na alheri, shine waraka. To wallahi al-mathalul a'la, duk abin da Allah ya jefa ka a cikin na musiba ya fi tausayin ka sama da yadda wancan uwan ke tausayin danta. Ya fi tausayin ka sama da haka. Kaga dai ƙarshen tausayin mutum a duniya, aka buga misali da uwa, ba an je ƙarshe ba? Ai an je ƙarshe. Eh, shine wai wani malami yana bada misali. Wata uwa ce ta biyo ɗanta da gudu, da ta ga ba za ta kama shi ba, sai ta ɗauko sanda sai ta wulla mishi. Da ta wulla kuma ta kai sandan da ya same shi, sai ta ce ka sunkuya ɗan banza. Wa ya jefa mishi sandan? Ita ta jefa sandan. To amma da ta jefa ta gane sandan da ya same shi, sai ta ce mai kuma ya sunkuya. Eh, uwa kenan. Eh, waɗanda nasu suka rasu Allah ya musu rahama, waɗanda suke rayuwa Allah ya sa su gama lafiya. To saboda haka ana so bawa ya zamana mai tabbatacciyar zuciya lokacin da musiba ta same shi. Allah yakan jalibe ka da musibobin rayuwa, ba wai din baya son ka ba, sai dan yayi maka jarabawa. Ba mamaki jarabawan talauci da ka shiga, me yiwa graduating level ɗinka kenan a wajen Allah, level ɗinka na ƙarshe kenan, final year ɗinka kenan a wajen Allah. Kana gama cin wannan jarabawan, to zaka tsallaka gaba. To in kai sakaci, in kai sakaci, to zaka dawo baya, zaka koma baya. Eh, in kai sakaci zaka koma baya. To Allah yakan kawo jarabawa ba don komai ba, sai dan saboda hikimarsa. Hikimar kuma ita ce don ya gwada imaninka, wannan ita ce hikimar Allah, saboda ya gwada imaninka, ya tuntubi imaninka, ya ga yaya imaninka yake. Idan musiba ta same ka, ka tuna irin duk yadda rayuwa ta yi maka daurin goro, ta yi maka daurin tumtum, ta daure ka ta sama, ta daure ka ta kasa, ba wajen shan iska. To ka tuna irin jaraba wanda Allah ya jefa bawansa Annabi Yunus alaihi salatu wassalam a ciki. Duk yadda kanka zai kulle a rayuwa, ai ba zai kai kanka yayi kulle wanda irin yadda kan wanda kifi ya haɗe shi yayi ba, ba zai kai haka ba. Amma lokacin da kifi ya haɗe shi, rikicewa yayi, ba rikicewa yi ba, daura hannu aka yi, a'a. Allah yana cewa ma fanada fi zulumati, ne a cikin dufannin ga duhun cikin kifi, ga duhun teku. Amma duk da aka yi na addu'a, yana Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yana addu'a. Har Allah yake cewa a suratul safati, falawla annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'thu, da ba din ya kasance cikin masu tasbihi ba, Allah ya ce lalabisa fi batnihi, da ya zauna a cikin wannan kifin ila yawmi ba'thu, har ran tashin kiyama. Amma saboda yana tasbihi, Allah ya fitar da shi. In ba din haka ba, lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thu. Eh, kaga wannan ayan masu cankan maganin gargajiya suna cankan ayan, su ce wai ayan ciwon ciki. Eh, ba ilimi kawai a ce maka wai ga aya nan maganin kaza, a ce wai lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thun, wai ciwon cikin ya zauna a cikin ga ran tashin kiyama. Eh, kai kuma da ke shashasha ne, an ce kai karanta shi kafa 100 a ruwa ka sha. Lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thun kan ba ya zauna a cikin ciki bane a tashin kiyama. Eh, kuma an ce ka rubuta kafa 100 ka wanke ka sha. Eh, to Allah ka yafe mana. Dan haka ya ku 'yan uwa, rayuwar duniyar nan tana cike da jarabawa, kuma kowa ya shirya. Shi yasa wani malami yake cewa samaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wa la budda lil 'abdi yalqa samaniya, abubuwa guda uku, a abubuwa guda takwas suna bin kan kowa kuma kowane bawa sai ya gamu da wannan abubuwa guda takwas din a rayuwa ko yana so ko baya so na farko sururun wa huzun wata dan zaka yi farin ciki wata dan zaka yi bakin ciki wata dan zaka shiga damuwa wata dan kuma ka ganka cikin jin dadi haka kuma tsarin Allah yake a duniyar sanda wani ke cikin damuwa lokacin kuma wani yake cikin jin dadi sanda wani yake cikin jin dadi kenan yanzu yau din nan da gari ya waye yanzu nan wani a gidansu an kwana cikin bakin cikin mamansa ta mutu wani kuma a gidansa an kwana cikin farin cikin matansa ta sauka lafiya saboda haka yau wannan ana gidan ana farin cikin an samu karuwa nan kuma ana kukan an samu raguwa sururun wa huznun kenan sururun wa huznun sannan wajtima'un wa furqatun za ku haɗu da mutane da yawa za kuma a rabu wannan ka'idar rayuwa ce duk abin da ya hada ku dole wata ran zai raba ku mafi girman abin da ya raba ku shine rayuwar duniya abin da ya hada ku duk wanda zaka gamu da shi ka gamu da shi ne dan ya zo duniya kai ma ka zo to wata ran zaka tafi shi ma zai tafi sannan wa usrun wa yusrun rayuwa tana cike da sauki tana kuma cike da tsanani akwai saukin rayuwa akwai tsananin rayuwa thumma saqamun wa afiya wani lokacin ayi lafiya wani lokacin ayi rashin lafiya ai wata dan ayi lafiya wata dan ayi rashin lafiya wannan sunnar Allah ce yau wani na yawo aka a bayan kasa lafiyar sa lau wani kuma yana kwance a gidan asibiti gobe sai Allah ya fito da wancan na gidan asibitin ya fito da shi ya ci gaba da yawo shi wannan da yake yawo yau shi kuma aje a kwantar da shi saqamun wa afiya kenan wani lokacin likita ya ba ma wani magani wani lokacin shi likitan a kwantar da shi wasu likitocin su zo su duba shi ba haka sunan Allah take ba eh haka sunan Allah take shi kanshi likita bai sai hana kanshi yin ciwo ba bai isa ya hana kanshi cuta ta kashe shi ba bai isa ba eh shine wani malami cikin magabata lokacin da yake kwance ba lafiya likita ya zo kansa yana duba shi da kuma tabbatar fa cewa wannan ciwon da alamun ba na tashi bane sai wasu baitoci yace inna at-tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a makruhin ata yace likita fa duk kwarewansa duk iya bada maganin sa to baya iya tunkuɗe abin kin nan in ya zo menene abin kin mutuwa duk iya kwarewar likita duk iya bada maganin shi in wannan abin kin ya zo bai isa ta dashi ba yace mali tabibi yamutu bidda'il ladhi qad kana yubri mithlahu fi ma madha yace in likita ya isa me yasa yake mutuwa da cutan da yayi ma wani treatment a baya yayi treating irin wannan cutan kuma mai cutan ya warke shi kuma cutan ta kashe shi yace matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa man ba'ahu wa man ishtara da wanda ake ma jinya da mai jinya mara lafiya da wanda ya kirkiri maganin da mai sayar da maganin da wanda ya siyo maganin dukansu sun mutu babu wanda ba a samu ya mutu ba likita ya mutu mara lafiya ya mutu mai hada magani ya mutu mai chemist yana sayar da magani shi ma fa ya mutu mai zuwa sayo magani shi ma ya mutu to wannan ita ce sunnar rayuwa so in mutum bai fahimci rayuwar nan a haka ba ya dauka wai rayuwar za ta tafi masa garau yadda yake bukata wallahi zai sha wahala zai sha wahala ita duniya la tasfu li ahad duniya ba ta miƙe bayanta ma wani ya hau yayi daram ya zauna lafiya lau ba ta haka duniya ba ta haka duniya ba ta haka to in kuma baka ankare da ita ba to sai ta miƙe maka bayanta ka zauna ka miƙe kafa tukunna ka sakankance ka rabkana cewa za ta iya tutsu da kai kamun ka ankara sai dai ga ta duro da kai ta ka amma ka gan ka ankara da duniya ai in ga alamun za ta yi tutsu da kai za ka yi sauri ka dire amma in baka ankara ba wallahi sai dai ta turo da kai ta ka sai dai ka duro ta ka sai dai ka duro ta ka to in kana so ka gane cewa duniyan nan in jarabawa ta same ka kai hakuri kai kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa hakuri ya fi kowa kuma matsayi a wajen Allah in yace yana so duniya ta yi masa sama da yadda yake so Allah zai yi mishi Allah zai yi mishi amma me yasa Allah bai yi mishi ba ba wai dan Allah bai da ikon yi mishi ba lalala ba shi yasa har kafiran Makka suke tuhuman sa cewa inda gaske shi manzo ne me yasa yake zama cikin talauci ba laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun na'kulu minha ce inda gaske ne kai manzo ne me yasa ba turo inda a turo ka sai a turo ka da kuɗi to wannan fa kafiran ƙarshen zamu kafiran farkon zamani ne a can eh ina muku rantsuwa da Allah da a wannan zamanin Allah zai turo manzo Allah da kuɗi zai zo gaskiya ne aiko eh to wannan fa kafiran farkon zamani ne fa can to ina kuma ganin ƙarshen zamani ina ganin ƙarshen zamani so kaga idan mutum ya dauki duniya ya daura ta a bisa sabanin mizanin da Allah ya daura ta akai to zai sha wahala wannan shi yasa in jarabawa ta same shi zai shiga cikin kunci ya shiga cikin damuwa so ita ko duniyar nan in kana so ka gane wani abu guda daya akan ta kawai ka kalli yanda ka zo duniya kalli yanda ka zo kawai in ka kalli yanda ka zo to duk wanda aka kai shi duniya kuma ka kalli yanda aka kai shi to kai yanzu kana tsakiya kana tsakiya to shi zaka gane yaya ka zo empty wanda aka kai shi can aka kai shi makabarta ya aka kai shi empty aka kai shi eh empty aka kai shi shi yasa ana tashi a gaban Allah Allah zai ce walaqad ji'tum munafurada kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce ya ku mutane gashi kowa a cikin ku yazo shi kadai kamar yadda muka halice ku a karan farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda muka tara muku a duniya kun bar shi a baya komai kun baro shi a bayan ku yau gashi nan kowa ya zawo empty irin yadda ka zo duniya empty kakanan yau ma ka dawo duniya ka dawo gaban Allah empty yadda Allah ya turo ka duniya haka ka koma masa duniya haka ka koma masa zuwa lahira so kaga yanzu ishara ce zuwa ga cewa in ka gane fa ashe duniyar ma banza ce to in wata jarabawa ta same ka a rayuwa fa za ka yi kunci ba za ka yi kunci ba dan ita duniyar nan da ka ganta ba wanda yake cikin duniyar nan face yana cikin jarabawa ne yana cikin jarabawa ne shi yasa ake cewa akwai wani wata huduba ta wani mahaukaci eh ya shigo masallacin juma'a ya samu kowa ya jungun-jungun liman bai zo ba kawai tashi zai hawa minbari ana ta tare shi hayya hayya ka ci ku bar shi ya hau yayi bayani ce ya ku mutane ce Allah ya halice ku jinsi biyu yace wa ja'ala minkumul aghniya al yashkuru wa ja'ala minkumul fuqara al yasbiru Allah ya sanya talakawa a cikin ku dan su yi hakuri mawadatan cikin ku kuma su yi godiya sai ce falal fuqara usabaru walal aghniya ushakaru yace da kuka zo duniya ku talakawa sai kuka ki ku yi hakuri Allah ya jarabe ku da talauci sai kuka ce ba za ku yi hakuri ba ku kuma mawadata kun ki ku yi godiya ma Allah sai ce qumu ila salatikum yal'anukumullah sinannin banza kai kowa ta shi ayi sallah eh kaga yayi hauka kan da ya tsine wa mamu aiko yayi hauka da ya tsine wa mamu amma kaga ishara ce zuwa ga cewa duk wanda ya zo duniya yana cikin jarabawa shi yasa idan ka karanta littafin Ibn al-Qayyim mai suna Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Shakirin Ibn al-Qayyim yayi bayani yace wato ita duniya Allah ya sanya mutane a aji duni ajin jarabawa kowa kushin fifa ne a hannunsa kowa kushin fifa ne a hannunsa a babin rayuwa wani cost dinsa na talauci ne wani cost dinsa kuma arziki ne to shi talaka ya ci jarabawansa shine yayi hakuri yayi hakuri hakurinsa kuma yana kan abubuwa guda uku ne abu na farko shine imani da cewa kaddara ce ta Ubangiji ta sanya shi a wannan talauci na ɗaya kenan na biyu kuma shine rashin yawan kai karan Allah zuwa wajen bayinsa sannan na uku shine fadi tashin sa da kokarin sa na bin hanyoyin da shari'a ta yadda da su domin magance makansa wannan talauci. To yayi hakuri kenan, ya ci jarabawa kenan. Shi kuma wanda Allah ya jarabe shi da arziki, question paper sa kenan arziki, yace to shi kuma cin jarabawan sa shine godiya. Shi ma kuma godiyan sa mataki guda uku. Na farko shine yadda cewa wannan abin da yazo masa ba dabaran sa bane, ba tsimin sa bane, ba iyawan sa bane. Umma bikum min ni'matin fa min Allah, daga wajen Allah yazo. Na biyu shine shi talaka an ce kame bakin sa, kar ya dinga yawan maganganu cewa yana cikin jarabawa. To shi kuma wanda Allah ya jarabe shi rayuwa ta tafi garau, to shi kuma ana so bakin sa ya bude, ya dinga yawan fadan ni'imomin Allah akan shi. Shine wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Sannan na uku kuma shine sarrafa wannan ni'imar a bisa hanyar da Allah yake so. To in Allah ya jarabe ka da talauci kai wancan, to ka ci jarabawa, ana tashi ranar tashin alkiyama sai a ce wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, ce to kama hanyar aljanna, kama hanyar aljanna. In Allah ya jarabe ka da arziki, ka ci ka bi wannan matakan, ka ci wannan jarabawan, to da ka miƙe, ya ce to kama hanyar aljanna. Shine ajaban li amril mu'min kenan, inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu darra'u sabar fa kana khairan la wa in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan la. Wannan shine rayuwa. To saboda haka duk wanda ya dauka wai zai zauna a duniya lafiya lau, ya tafi garau yadda ya dace, to lokacin da musiba fa ta zo masa wallahi zai sha wahala. Sannan musiba ta zo mai zai sha wahala, eh, dan duk matsayin mutum a duniya ai bai wuce dan adam ba. Duk matsayin sa a duniya dan adam ne shi, duk wasu sifofin dan adam taka suna tare da shi, suna tare da shi. Yanzu ka samu gwamna, kai a ganin ka a jiha da gwamna ai an kai karshen matsayi kenan ko? Amma waɗanne siffofi ne na ɗan adam wanda gwamna ya wofanta daga barinsu? In za ka gina gida a matsayinka na talaka, ko ka je kama hayan gida, sai aka ce maka komai akwai a gida amma ba bayan gida, za ka kama? Ba za ka kama ba. To gwamna yanzu in aka zo aka baka kwangila ka zana gidan gwamnati, ka gama zana komai, ga ofis ɗin gwamna, ga ofis ɗin deputy, ga can ba a can, ga wane ne kap, sai ga kap government house nan ba bayan gida. Zanen yayi? Bai yi ba. Amma ba gwamna ba gwamna bane da ministoci da commissiononi a ciki. To amma ya aka yi dole suke buƙatar bayan gida? Ashe ya nuna ba su isa ba, wallahi su ma ƴan adam ne. Ya nuna ba su yi. To ashe kenan in waɗannan siffofin ɗan adam ɗin ba su wofanta gabarinsa ba, yadda talaka ke buƙatan bayan gida haka gwamna ke buƙatan bayan gida, to ashe kenan wallahi yadda talaka ke shiga damuwa haka gwamna ke shiga damuwa. Eh, akwai wanda yake cikin damuwa ma kallon gwamna? Ai ya fi kowa shiga damuwa ma yi. Ai ya fi kowa shiga damuwa. Kai yanzu talaka za ka kamo titi tun daga nan bakin titin nan, kai za har ƙarshen bayan nijar ɗin nan ka kama ka zagayo, kana tafiya a ƙafa lafiyan kallau, hankalinka a kwance. Amma wallahi gwamna bai sai wannan tafiyan ba, bai isa ba. Kai yanzu za ka tafi santanar, in ma baka da kuɗin a caɓa za ka wadata da ƙafan ka, baka da damuwa. Amma yanzu shi zai tafi santanar sai an turo masu bincike tukunna su je su zaga su ga lafiya lau, komai lafiya lau, wasu su sake biyowa baya kafin shi ya tawo. Wallahi ba iza bane, tsoro ne, ba iza bace, tsoro ne. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ba khalifa bane shi? Ina yake mulka duniyar musulunci kaf tana karkashin mulkin sa. Wani babban sarki ya zo masa daga wata ƙasa, sai ya shigo Madina, ya shiga cikin garin Madina yana tambaya ina ne fadan Amirul Mu'minina. Aka ce kai da zaka shigo gari, a hanyar ka ta shigowa gari baka ga wani mutum yana kwance a daji yana bacci ba? Yace na gan shi. Ce to shine Amirul Mu'minina. Ce kai na ga wani mutum fa kayan jikinsa duk a yayyage fa ba kyan gani ba? Ce kwarai ko shine Amirul Mu'minina. Ya je ya tashe shi. Ce kai ne Amirul Mu'minina? Yace eh. Sai faɗa masa wasu maganganu guda huɗu, yace da shi hakamta, adalta, aminta, faninta da sihal ba. Yace kayi hukunci tsakanin mabiyanka, talakawanka, hakamta, adalta da kai hukuncin sai kai adalci da kai adalcin aminta sai ka samu aminci da aminci ya samu fahimta da sikhal bal sai ga ka anan kana kwance kana bacci hankalinka a kwance kana shugaban kasa ne yanzu Tinubu zai iya wannan baccin ba zai yi ba ba zai yi ba eh ba ma shugaban kasa ba common chairman mutum in yayi common chairman in yayi in ya gama tai ruwan sa ta kare fa sai dai koma Abuja da zama amma cikin talakawansa ɗan uwansa garin sa inda ya taso yafi karfin sa da zama me yasa saboda bayi da aminci me yasa bayi da aminci ya gadar masa da wannan tsoro shine saboda waɗanda suka zabe shi dan yi musu abin da ya dace bai musu abin da ya dace din ba bai yi musu ba saboda haka yana tsoron dawowa cikin su amma kaga shi sayyidina Umar fa ba wai fa ya gama tinuwa a'a yana kan mulkin amma yana bacci a daji Allah ya sa mu wani lafiya to zamu dakata nan mun karanta alama guda daya zamu dakata nan insha Allah ta'ala saboda yanayi na lokaci kuma muna kan hanyar tafiya zuwa gari mai nisa muna fatar yan uwa sanya mu cikin addu'a da roƙa mana Allah subhanahu wataala ya kai mu lafiya ya sa mu dawo lafiya Allah ya sa mana albarkacin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi yan uwan mu magabata da suka rasu muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya saka mukuntan su Allah ya sa mu gama da duniya lafiya in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya yafe mana kurakuran mu ya yafe mana laifukan mu ya daura mu akan hanya madaidaiciya tabbatar da mu akan musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين